الله عليه وسلم.
شو باب ما لا تفرد شعر تصلي
باب الابن ده يزو منزال صلى الله عليه وسلم ياتي كوكوتي زافي غباتي وتر رمضان ده عزمي كافن وتر رمضان يكاما ace watan Sha'ban ya kai 20 da kaza ace to bara a fara azumi ma a dore a ka ku yi wannan ku bari sai watan ya kama Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ce za ku girgayi wata fara azumi ba a ga wata ba ku fara azumi da kwana ɗaya ko da kwana biyu sai ko idan ya zama a cikin azumi ne ya zama ka ya dace da azumin da wani ku yake yi daman ya saba duk alhamis da juma'a yana azumi sai zama masalan 29 da 30 ga watan sha'ban alhamis sai da juma'a to wannan dan yayi azuminsa ba laifi wasima adatan yadda malaman masabar mu suke faɗa kenan ku yi azumi ku fara azumi in an ga wata ku sha azumin ku kuma in an ga watan sallah ku daina azumi in an ga watan sallah idan aka rufe muku watan ba ku gani ba a daren 30 ku lissafa kwana 30 sannan ku yi sallah Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da ya zo a wannan babu wanda yake an karbo shi ne daga sashen sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar wannan hadisin da ya gabata Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Ahmad ma ya fitar hadisin ana aiki da abinda hadisin nan ya kulsa a wajen malamai ya malamai suna ganin bai dace ba a ce mutun ya riga watan Ramadan da fara azumi tun kafin a tabbatar da an ga wata kafin a ce watan Ramadan din ya shigo ya ce yana yin wannan ne wai dan ya hada da watan Ramadan amma idan ya zama mutun ya saba da yin azumi sai ya zama azumin nasa ya dace da ƙarshen watan Sha'ban to ba ne fidan ya ci gaba da azuminsa ko da ya zama ya sada shi da Ramadan a wajen malamai ya karbo daga Abi Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ce za ku gabaci watan Ramadan da yin azumi kafin a ce ya kama kwana ɗaya ko kwana biyu sai ko idan ya zama mutum yana yin azumi to ya ci gaba da wannan azumin ya saba duk litinin da talata yana azumi sai ya dace wannan litinin ɗin ta zo 29 talata ta zo 30 ko litinin ɗin ta zo 28 talata ta zo 29 to ya azumin sa tunda dai ya saba wa'annan kwanukan yana yin azumi a cikinsu babin abin da ya zo a cikin ba a so a ce za a tashi da azumi ranar da yake 30 ce ga watan Sha'ban ba a tabbatar ba wata ya kama ke ko bai kama ba a bari ka a ce za a tashi da azumi Silatu ya ce muna zaune wajen Ammar ibn Yasir aka kawo wata akuya ga sashiya sai Ammar ibn Yasir ya ce mu zo kusa mu ci a cikin mutanen da suke zaune a wajen sai wani ya ja jikinsa aka ce kawo abinci a je zaka ja jikinka me ya faru sai ce wai shi ai azumi yake ran nan ko ran 30 ne ga watan Sha'ban sai Amarun Yasirin yace
man saba ya wallahi shukufi
ya shukufi na to man da ya azumin ranar da ake kokonto a ciki wata ya kama ko bai kama ba to wannan bai bi tsarin manzo ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna cewa annabi ne yace kai azumin ya bi alfiyatul hadisi sai yake fada من السنة أو نحو أمرنا الجل للرفي عزو فقول سالم مرات السنة أن يفرق بين المتلائنين في اللقاء عن أصحابنا والابن مسعود القنود كرفي السنة للرفي السبوة سيمينين قبا أشاره هما لابن ياسر وصافه من سام يوم الشك شارئا أسا Abu Isa ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Huraira da Anas ibn Malik Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Umar ibn Yasir hadisi ne kyakkyawa ingantacce ana aiki da abinda hadisin nan ya kunsa a wajen mafi yawan malamai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wayanda suka zo bayan su daga tabi'ai akan haka Sufyan al-Thawri yake da Malik ibn Anas da Abdullah ibn Mubarak da Imam Shafi da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawi sun ga bai dace ba a ce mutum yayi azumin ranar da ake kokonto a cikin sa dai ne ga Ramadan ko 30 ne ga Sha'ban maka yawan malamai suka ga cewa in ya azumce shi sai ya dace cewa daga baya ma ya tabbata cewa wannan ranar ai ɗaya ce ga watan Ramadan wajibi ne a kansa ya rama wani yinin a maimakonsa kamar yadda yake a masaban ma kaga haka yake amma kamar wajen Hanafiyawa sai zama ba haka ba tunda su ayyana niyya a wajensu ba farilla ba ne ko mutum ya niyya azumi ko niyya mutlaka to ko azumin Ramadan ne wannan niyyar ta wadatar da to akwai wasu matsaloli guda uku a cikin azumi wanda suke farawa da ta su uku ne wanda yake akwai sabani da yawa tsakanin malamai ne daga ciki tabiitu niyyati sai ta annabiyu ta'inu niyyati na uku tajdidu niyyati tabiitu niyyati cewa lalle ne sai an yi niyya kafin alfijir yake to ko kuwa a kowane azumi ko ko akwai bambanci tajdidu niyyati kenan sannan ta'inu niyyati zarar niyyar azumi kawai bata wadatar ba sai mutum yayi niyyar azumin Ramadan ko niyyar azumi kaza ko kaza ko ko a niyyar azumi kawai ta wadatar in kai wannan niyyar shikenan duk azumin da kai ko azumin da ka bada wannan azumin da ka maimakon sa shikenan sai kuma masala ta uku tajdidu niyyati cewa kamar azumin da yake aka yi a jere wajibi ne din dare sai an sake niyya ko ko niyya ɗaya ta wadatar wannan masaloli ne dai guda uku da yake suna da yawan geza suna akwai sabani da yawa tsakanin malamai a game da su kuma suna da makoma ko akwai hujjojin da ake kawowa na sunan hadisai da na fuskokin qiyasi da makamantan wannan to babin abin da ya zo a cikin a ringa lissafa watan Sha'bana don a gano lokacin da watan Ramadan zai kama gato wannan hadisin an ce irinsa shi kadai ne a wannan littafin saboda ba inda Tirmidhi ya kawo hadisi wanda yake ya ruwaito shi daga Imamu Muslim mai hadisi sai ana akwai hadisan da ya ruwaito da yawa a littafin nan nasa daga Buhari amma a ce ya ruwa daga Muslim to wannan ne kawai wannan ne hadisin da yake ya ruwaito shi daga Muslim Muslim ya girmi Tirmidhi da shekara 5 kadai shi yasa ake daukar ruwayarsa daga gare shi kamar min riwayatul aqrani ruwaya ce ta sa'o'i sun hada malamai da yawa akallan an bincika za a samu malamai fiye da 20 wanda sun hada akwai guda tara da daman wanda duk masu littattafan nan shida sun karɓi ilimi a wajensu. Akwai malamai guda tara wanda kowane ɗaya daga cikin malaman nan Buhari ya karɓa a wajensa, Muslim ya karɓa, Abu Dawud ya karɓa, Tirmidhi ya karɓa, Nasa'i ya karɓa, Ibn Majah ya karɓa. To kuma bayan nan aka samu wannan malamin da wannan su haɗa malami ɗaya, ko mutane mutum uku a cikinsu su haɗa malami ɗaya, ko mutum huɗu su haɗa malami ɗaya. Yanzu misali kamar Imam Ahmad ibn Hanbal mai mazhaba, kaga malamin Buhari ne, malamin Muslim ne, malamin Abu Dawud ne. Ne a cikinsu ma kamar ba wanda ya fi nace zama da shi da karɓa ilimi mai yawa a wajensa irin Abu Dawud. Abu Dawud a akwai littafin da ya ma masailul Imami Ahmad, irin tambayoyin da yawa Imam Ahmad ya bada amsa. To shi yasa kaga su uku sun yi tarayya, amma kamar Tirmidhi bai karɓa ba a wajen Imam Ahmad. Dan bai ce ba gada da ba, ba wai dan bai riske shi ba. Sanda Imam Ahmad ya yi wafati Tirmidhi dan shekara 32 ne, shi yasa ya girma ba wai yana karami ba, amma kuma bai je ba gada da ba. Tirmidhi bai shiga ba gada da ba, abun mamaki. Nasa'i ma bai karɓa da Imam Ahmad ba, shi ma ba wai dan kuruciya ba, wanda dai Tirmidhi ya girme shi. Amma sanda Imam Ahmad ya yi wafati shi kansa yana dan shekara 26 shi Nasa'i. To wannan hadisin dai wato daga Muslim ne mai sahihi. Daga Abi Salama, daga Abi Huraira, kala Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya ku lissafa watan Sha'ban da kyau, saboda ku gane in lokacin Ramadan ya zo. Wannan kodake an yi umarni akan watan, amma sai mu ɗauka babu sa'idilaki cewa tsayawa gane kwanan wata abu ne muhimmi, saboda rashin kula da kwanan watan shi ke sa su da yawa ake fadawa cikin rikici. Wani baya ɗaukar sanin kwanan wata da muhimmanci in ba azumi ne ya zo ba, ko sallah, sannan ne ya kowa jayayya. Amma in ba haka ba, ana tsakiya wani watan ka tambaye shi yau kwanan wata nawa ba ruwansa mai haɗa shi. Amma kaga da a ce ana bibiya a san kwanan kowanne, sai zama rikicin an kauce masa ta guri da yawa. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abi Huraira garibi ne, ba mu san shi ba, kamar yadda aka faɗa a nan, sai ko daga hadisin Abi Muawiya. Ruwaya ingantacciya ita ce wadda aka ruwaito daga Muhammad ibn Amr, daga Abi Salama, daga Abi Huraira, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce kar ku ce za ku gabaci watan Ramadan da azumi, ku fara azumi tun kan a ga wata da kwana ɗaya ko kwana biyu. Haka aka ruwaito hadisin daga Ibn Abi Kasirin, daga Abi Salama, daga Abi Huraira, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar ruwayar Muhammad ibn Amr al-Laysi. Shi yasa ruwaya ta sa ya samu mutaba, dai ruwaya kenan sai ta zama shazza ce kenan. Babu abin da yazo cewa azumi ana fara azumi ne in an ga wata, ana ajiye azumi ne in an ga watan sallah. Abdullahi ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku ce za ku fara azumi kafin a ce an ga watan Ramadan, ku yi azumi in an ga watan Ramadan, ku ajiye azumi ku yi sallah idan an ga watan Shawwal. Idan ya zama akwai girgije ko wani abu wanda ya kama da haka ya sa ba za ku iya ganin wata ba, to ku cika ƙidayar Sha'ban kwana 30, ko ku cika ƙidayar Ramadan kwana 30. Akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Abi Huraira, da Abi Bakrata, da Abdullahi ibn Umara. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Ibn Abbas hadisi ne kyakkyawa ingantacce. An ruwaito hadisin daga Ibn Abbas ba ta fuska ɗaya ba. Babin abin da ya zo cewa wani lokacin galibi wata ya fi yin kwana 29. Rirarin. Abdullahi ibn Mas'ud ya ce azumin da muka yi na Ramadan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 29 ya fi yawa daga azumin da muka yi 30. Sashen masu kiyaye hadisi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin Ramadan guda 9 ne. Azumin Ramadan guda 9 ne, ma'ana shekara 9 ne yana azumin Ramadan. A cikin shekarar nan 9 guda 7 ne 29 ne, guda 2 ne 30-30, guda 2 ne 30-30. Imam Nawawi ya ce tayu a samu wata biyu, watanni biyu su zo kowanne 29 a jere, tayu ma watanni uku su zo a jere duk 29, tayu ma watanni hudu su zo a jere duk 29-9. Amma dai ana hangen cewa a ce wata biyar sun zo a jere duk 29, to fa wannan ne da nisa. Hudu suka 29-9, to na biyar din ko ya yi 30. Amma wasu malaman suka ce a ayya iya yiwuwa haka, yadda malaman masabanmu na ƙarshe suka fi jarumawa kenan. Shi yasa za a ji malamai suna cewa idan mace bayan dare wata a gidan miji da wata 6 ta haihu, ko da 6 ba kwana 1 ko ba kwana 2 ko ba kwana 3 ko ba kwana 4 ko ba kwana 5 za a ce dan sani. Amma in ba kwana 6 ne a ce duk watanni 6 duk 29-9 suka yi, suka ce wannan ba za a karfa ba. Za a ce da cikinta ta shigo gida. Da cikinta ta shigo gida. To, ya Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka rawaito a nan babin daga Sayyidina Umar da Abi Huraira da Aisha da Sa'd ibn Abi Waqqas da Ibn Abbas da Ibn Umar da Anas ibn Malik da Jabir ibn Abdullah da Umm Salama da Abi Bakara. Baki ɗayan wannan sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata yakan zamo 29, yakan yi 29 ya mutu wani ya kama. Anas ibn Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ila'i cewa ba zai sadu da iyalinsa ba wata guda, ya zauna a watan rumfatarsa kwana 29, sai aka ga ya sauko ya shiga wajen iyalin nasa. Sai sahabbai suka ce da shi, ya rasulullahi, idan tsofa da kai cewa wata guda ba za ka shiga wajensu ba. Sai manzo Allah ya ce ai wata yakan zamo 29, wannan watan mai 29 ne. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Buhari ya fidda shi. To wannan babi ne a cikin abin da ya zo game da cewa a dau azumi idan wanda yake musulmi mai shaidawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ce ya ga wata, cewa sai a tashi da azumi. Ya ga hadisin Buhari, kuma wannan na Buhari ne. To Ibn Abbas ya ce wani balarabe ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ni na ga jinjirin wata sai manzon Allah ya ce da shi ka sheda ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba, ka sheda kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah. Sai balaraban ya ce kwarai na yadda da haka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Bilalu ka je kai shela a cikin mutane cewa gobe kowa ya tashi da azumi. Kamar da wannan isnadin Abu Sa'id ya ce hadisin na Nablan Abbas an samu sabani a game da ruwayarsa. Daga ike ne ma ba a faɗi Abdullahi bin Abbas ba, amma mafi yawan almajiran Simaku yadda suka ruwaito sun ruwaito shi daga Simaku ne, daga Ikrima, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ba su faɗi, ba a faɗi cewa ga sahabin da ya ruwaito ba. Ana aiki da maganar da hadisin nan ya kunsa a wajen mafi yawan malamai. Suka ce idan mutum ɗaya ya ba da shaida cewa ya ga kamawar watan Ramadan, ya ga jinjirin watan Ramadan, ya zama wajibi a tashi da azumi, ba sai lallai wanda suka gani sun kai bi ba. Akan wannan magana ta cewa shaidar mutum daya ta wadatar a wajen tashi da azumi, Abdullahi bin Mubarak yake, haka ne Imam Shafi'i da Imam Ahmad da malaman Kufa. Isaku bin Rahawai ya ce a ba a cewa dau azumi in ba mutum biyu ba ne suka tabbatar sun ga wata. Akan haka kuma Imam Malik da Lais bin Sa'd da Auza'i yake da suke da Sufyanu Sauri, an ruwaito ma haka daga Imam Shafi'i shi ma a watan ruwaya. Amma ɗaya daga cikin malamai bai saba ba game da sallah la yuqbalu fihi illa shahadatu rasulaini, cewa watan sallah ba a karɓar shaidar mutum ɗaya a game da ganinsa, dole sai an samu mutum biyu. Duk malamai sun gaba akan cewa wannan watan azumi shi ne aka samu sabani, wasu suka ce shaidar mutum ɗaya ta wadata, wasu suka ce sai sun kai biyu, amma watan sallah cewa aka yi sai mutum biyu. Sai dai an samu wani malamin Abu Sauri ya ce ai ko mutum ɗaya ne ya ce a ga watan sallah sai a sha, sai a tashi da sallah. To cewa gwamma ma kare da shi, inda wani gidan ka zauna da karen shi sai ga girman ka. Daga Imam Shafi yana faɗa a wasu waƙoƙi nasa laitar kilabala na kane kujawiratu walaita na lanara min manara ahada innal kilabala ta hadafi maradiri ha wannasu laisa bi hadin shawrum abada. Wani kuma ke faɗa cewa alkalbu menene ya wani wa wani hatu a sanin shiratan wa wani hatu fila sasa min manyana zuwa fiye riyasa ta kamar ibanin riyasa. Magana ce wadda take kawai ta hikima, cewa muhimmin abu dai ai a zama da mutum shi ne ya san matsayinka, ka san matsayinsa, ka kare matsayinsa ya kare matsayinka. Amma ya zama mutum za ku zauna da shi kai ka san ka rike shi, shi bai san ya rike ka ba, to me ye amfanin wannan zama? Ba gwamma zama da kare ba, in ka zauna da kare kuna tare zai san ka, kuma ba makawa. Idan ya ga za a taɓa ka zai ce shi fa bai yadda ba, ba za a taɓa wanda suke tare ba. Shi ne kawai ma'anar wannan hikima ce zara ba wani abu ba. To shi kenan.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Babin abin da ya zo game da cewa watanni biyu na Idi da watan wato Ramadan da watan Zulhijja babu yanda za a yi a ce sun tawaya. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watanni biyu na Idi babu yanda za a yi a ce duk sun tawaya. Wa Zulhijjati su ne watan Ramadan da watan Zulhijja. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi na Abi Bakarata hadisi ne kyakkyawa ya ma haura kyakkyawa tunda Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin nan. Hakika an ruwaito wannan hadisin daga Abdurrahman Abi Bakarata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya ambaci mahaifinsa ba. Hadisin ya zabo ba a faɗi nasaba da tahabi da sahabi ba, shi yasa mursali ne. Wa mursalun man fauka tabi'in saqat wa kul garibun ma rawa rawin faqat, yana mai darazul baiquniya yake faɗa ko ya gyara wa mai baiquniya. Imam Ahmad yace Imam Ahmad ibn Hanbali yace abinda ake nufi da wannan hadisin da aka ce watanni biyu na Idi babu yanda za a yi a ce sun tawaya, abinda yake nufi ba yanda za a yi a ce gaba daya a shekara daya Ramadan ya zo 29 Zulhijja ma ya zo 29 su ne watan Ramadan da watan Zulhijja. Idan ɗayan su ya zamo 29 to ɗayan ko zai zamo 30. Isaku ibn Rahawayhi yace wato wannan fassara ita ce fassarar da shi Imam Ahmad ya bayar ga wannan hadisin, ba ita bace kenan fassara kawai, ba ita ce kawai fassara ga hadisin ba, dan ga abokinsa babba Isaku ibn Rahawayhi shi fassarar da ya bayar ita ce cewa wanda zamu ji. Abinda ake nufi da wannan hadisin ji Isaku ibn Rahawayhi ba yanda za a yi wato ya zamo sun tawaya. Dan ana faɗa azumin Ramadan kai azumin Ramadan kai azumin Ramadan sai ya dace kai kai azumin Ramadan wata yayi 29 a wannan shekarar, to kakka dauka watan ya tawaya ladanka da kai azumin 29 kamar kai shi 30 ne. Haka ne ana faɗa farlan Zulhijja ai kaza wata ne madaukaki kaza ka dauka dan ya zo yayi 29 wai ko ka samu tawaya a ladan. Indai ka tsaya kai aiki kyakkyawa inda ya yi 29 ladan da za ka samu kamar da a ce ya yi 30 ɗin ne. Ma'anar wannan kai ko da watannin nan sun yi 29 ko ɗaya daga cikinsu ya yi 29 to ladan dai yana nan cikakke ba za a rage ba. Kaga ce wannan ɗayan da bai cika ba za a rage ma a ladan. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka ladan kamar da a ce ya yi 30 watan. Bisa yadda Isaku ibn Rahawayhi ya tafi a kai a iya samun watannin biyu gaba ɗaya ya zamo sun tawaya a cikin shekara ɗaya, wato wannan ya kone ɗin ta iya zama wato za'ida ce. Ta iya zama za'ida ce, ta iya kuma ta zama ba za'ida ba ce. Ita dai kana akan kara ta ko waqatu zadu kana fi hashwin kama mai kana asaha ilma man takaddama, ko kama baitin mahaifiyar sayyidina Ali ta ne waɗanta wa aqilu rawa take cewa inna aqilan kasmihi aqilu wa biya bil mulaffaful mahmulu anta takunu majidun nabilu idza tawabbu shab'alun balilu yudi rijalal hayyi aw yunilu. Wannan takunu din ita ma za'ida ce, anta majidun nabilu ne ta kara takunu, anta takunu majidun nabilu. To shi ma wannan alama sabi saka yanqusu shahrani ma an fi sanatin wahidatin, in an ce takunu din ya kunu din za'ida ce, in kuma ta yi kuma ta zama tana da mahalli. wasu kuma suka ce ma'anar layan kusani, shara'idin layan kusani, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari ne a game da wannan shekara, cewa shekara da ya faɗi wannan magana ba za ta yi a ce Ramadan ya 29, Shawwal ma kuma ya zo ya 29 ba, amma a sauran shekaru ta yi haka ta afko. Shi yasa kenan kaga wannan ya dace ma da irin fahimtar sai karafi da suka ce daman magana an ta zo amma to za a dauke ta umumin a ashasu ne, amma ba lafil wala fil amkinati wala fil azminati wala fil ahwali ko a alfaharu menene wasu ki lal karafi umumu la shasi za yi wafi yastalzimul umuma fil amkinati wa kulli la shasi wa fil azminati, amma lal karafi kaga karafi da mun ya ce irin wannan da mun za a dauke shi mutlaki ne. To babin abin da ya zo cewa duk mutanen ƙasa su yi aiki da nasu ganin wata. Ganin watan wata ƙasa bai shafar wata ƙasa sai idan sun gani. Cewa Ummul Farali ‘yar Harisu ta aike shi Kuraibu zuwa Sayyidina Muawiya, sannan Muawiya yana halifa a Sham. Ya ce, sai na je Sham na biya aikenta saƙon da ta ce in isar na isar. Watan Ramadan ya kama gare ni alhali ina ƙasar Sham, sai muka ga wata kamawar watan Ramadan ana gobe Juma'a. Shi yasa sai muka tashi da azumi ran Juma'a. Ya ce kuma a watan Ramadan ɗin nan sai na dawo Madina a ƙarshen watan Ramadan ɗin. Abdullahi ibn Abbas ya ta tambaya ta ya akai ne ya labarin Sham, me akai ya ta tambaya ta har ya kai maganar kamawar wata. Ya ce da ni ku a Sham a wata rana ne wata ya kama gare ku? Na ce mun ga watan daren Juma'a. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce kai din ma ka gan shi daren Juma'ar? Sai na ce da shi a ba wai na gan shi ba, amma dai mutane sun gan shi duk an tashi da azumi. Muawiya kansa wanda yake halifa ne ya tashi da azumi. A ruwayar Muslim Kuraibu ya ce da shi kwarai ni din ma na gan shi a yanda Muslim ya ruwaito hadisin. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce sai dai mu mun ga wata ne ana gobe Asabar, sai daren Asabar muka ga wata. Shi yasa ganin ku mu ba za mu yi aiki da shi ba, za mu ci gaba da yin azuminmu ne. Sai in mun cika azuminmu kwana 30 ko Allah ya sa mu ga wata ran 29. Sai na ce da Abdullahi ibn Abbas, ashe ganin nan na Muawiya ba zai wadatar da kai ba da azuminsa? To Abdullahi ibn Abbas ya ce a ba zan wadatu da ganin Muawiya ba ko azuminsa. Ai yanda ka ji na faɗa ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da Abdullahi ibn Abbas hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi, Muslim ya ruwaito shi. Malamai suna amfani suna yin aiki bisa wannan hadisin cewa duk mutanen gari su aiki da ganinsu, duk kasa su aiki da ganinsu. Malamai suka ce maganar nan ta Tirmidhi da gyara babba akai. Mubarak Puri ya faɗa haka, bayansa Hafiz Ahmad Al-Gumari ya faɗa haka a littafin da ya Tanjihul Anzar li Tauhidil Muslimina fil Sawmi wal Ifta. Akwai wani malami babba da aka yi a Maghrib, ko da yake ya karaɗa duniya, saboda ya zauna a Misra, ya zauna a gurare dewa, an karɓi ilimi dewa a wajensa, ya karɓi ilimi daga malamai. Al-Hafiz Ahmad Al-Gumari, wanda yana da littattafai dewa, to yayi littafi Tawjihul Anzar, jan hankula li Tauhidil Muslimina fi Sawmi wal Ifta, cewa ya dace a ce musulmin duniya su tashi da azumi rana ɗaya, su sallah rana ɗaya. Ya kawo dalilai da yawa, ya kawo dalilan waɗanda ba sa ganin cewa ganin wata ya gama mutane, cewa kowace ƙasa su yi aiki da ganin watansu, da irin saɓanin da aka samu a mu dai a masabanmu, masabar Imam Malik, yanda mai mutasar yake faɗa, wa amma in nuqila bihima anhuma, azumi ya gama duniya, idan ya zamo an ciro tabbatar ganin wata, ko dai da adalai ko jama'a mustafira, ya zamo a inda aka ga watan adalai ne suka gani ko jama'a mustafira. Idan misali a Iran, asa kasar Allah ya mai da ita ta Ahlus Sunnati, tunda yanzu ba a ce za a ba da hukunci a kanta ba, an san waɗanda suke wajen wasu ne can, akwai 'yan bauɗewa tare da su kaɗan. To amma misali kamar su, a'a ba ma su ba ko game da su, a ce kamar a China ne aka tabbatar da cewa adalai biyu sun ga wata, an yi aiki da ganinsu, sai mu ma nan adalai biyu suka zo suka ba mu labari cewa an ga wata, ya zame mana wajibi mu tashi da azumi. Ko kuma aka ce a China ɗin nan jama'a mustafira sun ga wata, aka zo aka ba mu labari, jama'a mustafira ce ta zo ta faɗa mana, to ya wajaba wajibi mu tashi daga azumi. Ko kuma a can adalai ne biyu suka gani, amma mu nan jama'a mustafira ce ta zo ta ba mu labari da haka. Ko ko a can ɗin jama'a mustafira ce ta gani, amma mu nan adalai biyu suka kawo mana labarin. To duk a wannan halin guda hudu ya zama wajibi mu tashi da azumi, shine ma'anar wa amma in nuqila bihima anhuma. To kamar Hanabilawa ma haka shi ya furin jaye a masaba su, haka nan Hanafiyawa, Shafi'awa su suka tafi a zancen da ya fi shura daga gare su cewa duk mutanen ƙasa su yi aiki da ganinsu. A masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu akwai kauli da cewa idan an samu saɓani na bayyana taurari ko abin da ya kamata da haka, to sannan ba a dogara da ganin ba, sai a bari sai an gani. Amma misalin da suka kawo shine kamar Andalus daga Khurasana, shi yasa ba wai inda suke makota ba, kamar tafiyar akalla kilomita 5,000, sai inda yake bambancin ya kai kamar tafiyar kilomita 5,000 kenan. Sannan ne tunda Andalus daga Khurasana ya kai kamar tafiyar kilomita 5,000, to sai ya kai kamar haka ne shine ganin bai gama ba. Amma shi ma wannan kaulin ba shine mashhuri ba, wannan wanda aka faɗa, wanda mai mutasar ya kawo a zahirin matanin, shine mashhuri a masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala. Shi yasa wannan maganar ta Tirmidhi akwai gyara. Hashi Ahmad Al-Gumari a wannan littafin nasa Tawjihul Anzar, ban sani ba yanzu ko ana samunsa, amma da can dai ana samunsa, Tawjihul Anzar li Tauhidil Muslimina fil Fitri wal Ifda fi Sawmi wal Ifda, jan hankula zuwa cewa ya fi dacewa a ce musulmi sun tashi da azumi rana ɗaya, sun sallah rana ɗaya. To yace ta yi wani ya kawo wannan magana ta Tirmidhi, ya ce amma in wanda yake bin masabar Imam Malik ne ma bai kamata ya kawo wannan ba, sai ta kawo gurare da yawa inda Tirmidhi ya ce wal amalu ala haza inda ahlil ilmi, wanda malikawa ba kan haka suke ba. Ya shi yasa in an ce nan ma haka daidai ne a masabar Imam Malik, to tun guraren fa ai duk a can ma Tirmidhi ya kawo cewa wal amalu ala haza inda ahlil ilmi, alhali masabar Imam Malik ba akan haka suke ba, ya ta kawo gurare daban-daban. inda yake masabar Imam Malik sun tafi sabanin yanda shi Tirmidhi ya tafi akan cewa al-amalu ala hazan da ahli al-ilm. Haka nan shi kansa mai sharhin wannan littafin Mubarak Furi yace yanda Tirmidhi yace ba sabani ko yake nuna cewa a zahiri kamar ba sabani, maganar ba haka take ba. Yace yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a sharhin sa na Buhari Fathul Bari, akwai sabani, akwai masabobi na malamai anan. Masaba ta farko yanda zahirin hadisin nan yake shine cewa duk mutanen ƙasa su aiki da ganin su, in ba su ga wata ba, dan wata ƙasa an ga wata to ba a ce su tashi da azumi ba ko ku tashi da sallah. Zance na biyu inji Ibn Hajar shine muqabilin wannan, cewa idan aka ga wata a waje ko ina ne a duniya aka ga wata to ganin ya karaɗa duk duniya, wanda yace shine mashhuri a wajen Malikawa. Wato yace amma Ibn Abdul Barri ya ruwaito cewa ai malaman mazhabar Imam Malik kamar sun gama akan cewa ba a isinan ganin da yake nesa, shine ya kawo kamar kurasana daga Andalus. To wannan kenan. Zance na uku shine cewa wato ana samun sabani a idan ya zama akwai sabani a taurari, to sai ya zama an samu sabanin. Idan ko ba a samu sabanin bayyana taurari ba, ya zama irin yanayin kasar ɗaya ne, to garin ya zama ya karaɗa kenan. To akwai dai zantutuka da yawa, akwai dogon bayani akan waɗannan hadisan. Wato wasu suka ce ai za a yi aiki da umumin hadisin annabi la tasumu hatta tarawul hilala wa la tufṭiru hatta tarawhu, cewa wannan magana ce ake da dukkan mutanen duniya. Ashe kenan mutanen wani waje suka gani to ya lazimce wasu mutanen, cewa wannan haka za a amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujmali ne. Tayu shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya faɗa inda yake ta zo a wannan hadisin. To amma shi Abbasin sai ya fahimci kamar cewa ai maganar ana nufin kowace ƙasa su yi aiki da nasu ganin. Kuma ai wannan ba shi ne farkon waje ba da za a samu malamai fahimtarsu ta saba da fahimtar Abdulmanin Abbasin, tun daga maganar aulu. Abdulmanin Abbasin ba cewa ya ba aulu ba, ya ce yau shi ko mu ba halace ma, wanda duk ya ce akwai aulu ya ce ko mu ba halace sa yi da shi. Ce na a Qur'ani aka faɗi maganar aulu, ya ce shi bai ga wannan aulun ba. Kuma masalan a mazhabar Imam Malik ba sun dafa kan cewa ƴan uwa biyu sun hana uwa cin sulusi ba? Abdulmanin Abbasin cewa ya Allah cewa ya fa in kana lahu ihi wa tun fali ummihi sudusu, ai ba a ce fa in kana lahu ahawani ba, ihi watun aka jeje watun ai sai sun kai uku, in bi ne ba a hawani za a ce ba. Ha wajen Sayyidina Usman yaje, ya za ku ce za a idan ƴan uwa biyu akwai uwa ba za ta gaji sulusi ba, bayan ku Allah cewa ya fa in kana lahu ihi watun, sai Sayyidina Usman yace to ai haka jama'arka suka ce ayi, haka jama'arka suka ce ayi. Ya huta tunda shi ya zo a hayaki cewa ya za a ce ma haka, shi a iyaka fahimtarsa ba haka ba ne. Shi ya sa kenan kaga wannan kada a ɗauka cewa ai tunda Abdulmanin Abbasin ya ce haka za a mara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar an samu nassi ne zahiri a kai, yanda waɗansu suke da ƙoƙarin su fassara ko su ɗora mutane. Magana ce dai wadda take akwai saɓani a ciki tsakanin malamai, akwai saɓanin fassara, wanda suka ce abin ba haka yake ba. Wannan magana ta Abdulmanin Abbasin ba za ta zama hujja a kansu ba, don an ce za ta zama hujja a kansu to ya za a yi da waɗancan guraren, inda duk Abdulmanin Abbasin ya saba mafi yawa daga sahabbai, ya zama ko a masabarmu ko a masabar mafi yawan malamai duk ba a kan haka ake ba. To akwai dogon bayani akan wannan hadisi, amma dai a takaice wannan shine bayanin da yake a takaice a kansa. To babu abin da ya zo a game da abin da ake son buɗe baki a kansa. Kala yace
Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya samu dabino ya buɗe baki a kansa, wanda duk yake yana da damar ya samu dabino, to ko yi kokari ya tabbatar cewa da shi ya buɗe baki. Wanda ko samun dabinon ya fi ƙarfinsa, to shi kenan ya buɗe bakin bisa ruwa, domin shi ruwan mai tsarkakewa ne. Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Salman ibn Amir. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin Anas ibn Malik, ba mu san wanda ya ruwaito shi ba daga Shu'batu kamar wannan tsarin to banda in ba Sa'id ibn Amir ba, amma dai gaira din ne zai zamo tunda a hadan ne can, ko kai badali ko kai istisna'i, ta yi kai istisna'i ta yi kai badali ko a wajen sauran duk an gama a nan tunda minar jinsi ne a istisna'in ya fi, amma dai ko da istisna'in aka yi gaira za a ce zai zama mansubi ne alal badali ya ce. To hadisi ne wanda yake ba abin kiyayewa ba, ba mu san wala na alamu lahu, ba mu san asali ba gare shi, daga hadisi Abdulaziz ibn Suhaib.